sunan Maryam Amurka DOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan dohausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger sai ta alfa radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin Maryam Amurka na Abuja ashirin za a ji cewa ya zuwa yanzu takaddamar shugabancin APC bata lafa ba a Kano inda bangarori biyu ke adawa da juna
ba ta suka yi wanda suka zaba jami'an APC ba sai suka wanda suka je Indo kaga layin su ne suka je Indo mun kuma layin mu muka je muka zaba mu wanda muke shine su yin zabe
ɗan kungiyoyin ga makai a Niger sun kai kayan agaji gidan yari a Niger ma makamantan hakan ya faru yayin da sabon sarkin kwantakwara Alhaji Muhammad Ma'azu na biyu ya tallafawa marasa lafiya da ke gidan asibiti
wallahi mun ji dadi kuma mun yi murna Allah ubangiji ya sa mu ke haka
yau na gaba muna tafi da shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'azu ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun kamaru farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri Kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Al-Qaeda ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yanda ake tunani a baya biyu bayan janyewar Amurka daga Afghanistan a jiya talata babban jami'i na uku a ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa cewa sabbin bayanan sirri da suka tattara na nuni da cewa kungiyar IS Khorasan ko kuma ISIS ke suna nan suna shiri cikin gaggawa su kaddamar da ayyukansu ko da yake ita ma Al-Qaeda ba ta kasa a gwiwa a ayyukanta na ta'addanci dukkanin kungiyoyin biyu da suka hada da Al-Qaeda da ISIS ke suna gudanar da ayyukansu ne ta yanar gizo inji karamin sakataren tsaro mai kula da shirye-shirye Colin Carl yayin da yake bada bahasi a gaban kwamitin ayyukan sojoji a majalisar dattawa Fargaban kungiyoyin biyu za su yi kwari a Afghanistan biyu bayan ficewar sojojin Amurka da na haɗakar kasashen yamma daga kasar ba sabon abu ba ne. Jama'an Amurka da na kasashen yamman sun yi kashedi watanni da dama cewa kungiyoyin biyu suna shirin amfani da damar ficewar su karfafa kansu. Wani kwamiti mai zaman kanshi da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ya tabbatar da ba yara rigakafin COVID-19 na yara da Pfizer BioNTech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru 5 zuwa 11. Ko da yake yayin la'akari da yara ba su kamuwa da tsananin ciwo ko mutuwa daga COVID-19 amma shugaban da ke kula da harkokin rigakafi a hukumar FDA Peter Marx ya faɗa wa kwamitin cewa an samu yara kusan miliyan 2 da cutar kana an kwantar da 8,300 a asibiti a nan Amurka kashi 1 cikin 3 na waɗanda aka kwantar a asibitin sun buƙaci kulawan gaggawa kana wasu guda 100 a cikin su sun kusa mutuwa yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi jama'ai suna kecin zato zai taimaka ainun wurin cike gibi na bada rigakafi a Amurka lamarin da ke tada hankalin iyaye da malaman makaranta da kuma shugabanni a fannin kiwon lafiya jama'an hukumar sun ce tana yiwuwa a fara yi wa yara rigakafin nan da mako mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban sojojin Sudan General Abdel Fattah Burhan ya faɗa a jiya talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi ne su kawar da gwamnatin wucin gadin domin gujewa fadawa cikin yakin basasa a ƙasar. Ƙasar baki ɗaya ta faɗa cikin rudani saboda adawa tsakanin 'yan siyasa. Burhan yana faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum da aka nuna ta talabijin. Ya ce halin da kasar ta kasance a cikin shekaru 2 da suka shuɗe ya tabbatar da 'yan siyasa a gwamnatin wucin gadin sun gaza kana sai yawan jayayya. Burhan ya kuma ce Firaministan da aka hambara Abdullah Hamdok yana gidan janar ɗin wuni guda bayan da rahotanni suka ce sojojin sun kama Hamdok yayin da suka yi juyin mulki. Babban janar sojan ya ce Hamdok yana cikin ƙoshin lafiya kana zai koma gida da zarar ƙura ta lafa. Burhan ya kuma tabbatar da cewa sun kama ministoci da 'yan siyasa amma ba dukkansu ba. Kana ya ce wasu za su gurfana a gaban kotu bisa zargin ingiza yin tawaye a cikin ma'aikatar sojin ƙasar. A wannan mako ne wata kotun Birtaniya za ta yanke hukunci akan ko za a miƙa ɗan kwarmatun nan mai shafin yanar gizo na WikiLeaks William Assange zuwa Amurka akan tuhumar da ake masa na kutse da kuma satar bayanai. A yau Laraba ne kotun za ta fara saurare na wuni biyu a babbar kotun London. masu shigar da kara na Amurka sun dauka kara a wata kotun gunduma a Burtaniya a watan Janairu wadda ta yanke hukunci akan kada a mika Asange saboda zai iya kashe kansa a gidan yari a Amurka. Masu shigar da kara za su kalubalanci wannan hukuncin, inji lawyer Nick Vamos, wani tsohon shugaban ma'aikatar lauyoyin gwamnatin Burtaniya wanda yanzu yake tare da wani kamfanin lauyoyi na Peters & Peters. Yanzu abinda gwamnatin Amurka ta yi shine ta bada cikakke akan yadda za a tsare Asange da inda za a tsare shi da kuma yanayin da zai kasance a ciki. A don haka muddin yanayin lafiyarsa da kuma hadarin hallaka kansa bai sauya ba. To za a iya dauka cewa gwamnatin Amurka ta ci karo da gwajin da kotun gundumar ta tabbatar a shari'a ta farko. Vamos yana shaidawa muryar Amurka. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsafta fara aikin jin kai na taimakawa 'yan kabilar Rohingya a wani tsibirin Bangladesh inda sama da 'yan Rohingya 20,000 ke gudun hijira waɗanda gwamnatin Bangladesh ta sake musu matsuguni. 'Yan gudun hijirar da aka maida su zuwa tsibirin Bay of Bengal a yankin Basanchar sun kwashe sama da shekara guda suna korafi akan rashin abinci da yanayi mara kyau da sauransu. A farkon wannan wata babban kwamishinan 'yan gudun hijira a Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin Bangladesh sun amince akan yin aiki tare domin taimakawa 'yan gudun hijiran, amma ba a bayyana shirye-shiryen da suka tsara ba. Wasu 'yan kabilar Rohingya a tsibirin sun ce suna marhabi da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya a yankin, amma wasu kuma sun ce tsibirin zai ci gaba da wahalar rayuwa ko da kuwa hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta fara aiki a wurin. A ƙarshe, Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da wasu 'yan Republican masu adawa da Trump su yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Biden, inda a jiya Talata aka tabbatar da tsohon ɗan majalisa daga jihar Arizona Jeff Flake ya zama jakadar Amurka a ƙasar Turkiya. Kana Cindy McCain, uwar gidan tsohon ɗan majalisa marigayi John McCain, za ta zama jakadiyar Amurka a hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya.
Aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Har yanzu takaddamar shugabancin APC bata lafa ba a Kano, inda bangarori biyu ke amsa nasarar lashe zaɓe. Abdullahi Abbas shine tsohon shugaban jam'iyyar Dariya sake lashe zaɓe ƙarƙashin inuwar gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. Shi kuma Haruna Ɗanzago ke zama shugaban jam'iyyar bangaren tsohon gwamna Ibrahim Shekarau. A zantawar sa da Mahmud Kwari a Kano, Ɗanzago ya ce ba su da ƙorafi don haka ba sa buƙatar kwamitin zaɓen jam'iyyar da ke gefen Abdullahi Abbas.
Na farko shi zabe jami'ar APC da ai consensus direct primary ko indirect, tunda jami'ar ta zabi abu guda biyu wanda aka ce ai consensus wanda suke yansa shine waɗanda suka sai form suka cike form suka maida guda uku ne ko biyu ne su suke da haƙƙi a cikin su daidaita. To mu alhamdulillah na mu bangaren mu uku mun sai form, da ni da Shiru Babalungu, da ni Ahmad Haruna Zago, da Nur Hassan mun sai form kuma mun yi da mai consensus tsakanin mu, saboda sun ba mun su biyu saboda a consensus da kaida jami'a mu a gurin mu ni ne shugaban jami'ar APC da jihar Kano.
Bisa al'ada akan kafa kwamitin korafe-korafe tunda jam'iyya ga inda ta karkata, wannan shugabanci naku akwai kila wakala kenan?
To in ga rubu wanda ba da sanarwa ma ai jami'in gwamnati ne, kuma ya da labarai ne. Ita jami'a tana da kakakinta na ƙasa wanda shine ake kira fiya ulul jami'a ɗaya kenan. Na biyu kuma suka ce wanda suka yi zabe a Indo ba ta suka yi wanda suka zaben jami'ar APC ba, ta suka wanda suka je Indo. Kaga layin su ne suka je Indo, mun kuma layin mu muka je muka zaben mu wanda muke shine sai yin zabe.
Kana nufin tunda ba a waiwaye ku ba ko kuna da korafi, zaben ku ya halarta kenan ko kuma ya inganta?
Babba a cikin wanda ya korafi cewa zaben da aka yi mana, wanda Shiru Ba Usman Malumu ya yi da mun consensus, wanda Nur Hassan ya yi da mun, wanda Turawan da suka bayyana a nan Kano, ba wanda ya korafi. Saboda haka ilimin nasu suke da tangarda suke gani akwai masu korafi a cikin su, alhali kuma mu da ba mu san ma wannan zaben nasu ba.
Wani jam'iyya ta ce kwamiti daya ta turo jihar Kano domin gudanar da zabe, kuma wannan kwamiti yayi aikin sa a filin wasa na San Abacha Stadium.
Ba ma jihar Kano ba, ba ma Najeriya ba, duniya ta san an yi zabe guda biyu. Bangare biyu ne kuma kowanne gudun zaɓen sa. Saboda haka wani mutum ya ce maka cewa wai uwar jami'a ta faɗa, mu dai ba mu uwar jami'a ba, kuma uwar jami'a ma ta ce waɗanda suka turo su kai sakamakon aikin da suka yi a jihar Kano ba su ma je ba. Saboda haka duk wani mutum ya ce maka cewa uwar jami'a ta faɗa, to wataƙila ba mu shakka bai san abin da kira uwar jami'a ba, mu kuma 'yan siyasa ne mun san abin da kira jami'a.
Kana nufin har yanzu ku ne halartattun shugabanni kenan?
Sai ka faɗi wannan zaɓe insha Allah shine halartacce domin an yi consensus, kuma ba wanda ya sai consensus ba da yan takara ba.
Wannan irin zama za a yi kenan? Kana ikirarin kai ne shugaba, kuma can Abdullahi Abbas ma na ikirarin hakan.
Abinda ba a yi kuna a ce gwamna biyu, amma jam'iyya ana iya yin uku ma, kuma kowa ya nemi mutanensa ranar zaɓe a tantance. Idan uwar jam'iyya Allah kawo ƙarshen wannan matsala, an fitar da tsari guda ɗaya to ila da mu su kowa zai hada wani tsarin guda daya idan kuma abu bai yi ba kowa a cikin mu dole ne sai san me matsalacin harkar siyasar
idan aka ce ita uwar jami'a ta kasa ta kira ku tace asasanta tunda abu ya zama haka za ku yadda ku amsa kira
uwar jami'a ce ita kai take da haƙin ta fito da abin da muka tabbatar ingantacce ne sahihi ne ga abubuwan da suka shafi tsarin mulkin jami'a APC amma duk wani abu wanda ya saba tsarin jami'a APC duk wani abu wanda ya saba wa shugabancin jami'a APC na kasa mu abun ba karɓo bai ba
Haruna dan zabo dake jagorantar bangaren APC a Kano kenan a jamhuriyar Niger ƴan kulab-kulab sun shiga gidan yari da kayan tallafi don agazawa ƴan kasan da kayan da suka fi bukata daga da magaram ga rahoton Tamar Abari
Musa Badamasi shine shugaban hadakar kungiyoyin na kulab da fada nanan da magaram
gudunmuwar kayayyaki da abun wanki da sauransu kun san da tuhai da sutura bayan sutura ya zamanto da abun da za a rika huda musu da huda kenan sai da tsafta saboda addini ma sai da tsafta
hadakar kungiyoyin ba shine karo na farko da suka kai wannan tallafi ga waɗanda ke zaune a gidan wakafin ba
kungiyoyi ne a rataye a cikin ta duk shekara muna zawa muna yin irin wannan shine muka ga waɗanda suke gidan wakafi ya kamata tuna da su jin darin tsarin aiki na muna duk shekara ya ba mu dama muna fata babu dokoki na ƙarfa Allah sa cikin kankanin lokaci a musu shari'a kuma kowa ya samu kanshi
kamar ku ne kuka hada waɗannan ka koko akwai wata kungiya da ta tallafa muku
kungiyoyi namu muna duk tantamanawa duk juma a amfani da dare kenan ko ta kungiya muka shaida ma dukkan wakilansu da su kawo kayayyaki abinda suka yi ƙarfi duk abinda ake bukata da shi a waje muka shaida musu kuma suka gaya ma kungiyoyinsu kenan duka suka je suka kai wannan rahoto na hadaka kuma da ikon Allah suka amsa kira kenan wannan ya jinar mu ne kai ka goma kai gagar goma ka hada wannan kayayyakin
Sergeant Abdulkadir Mamman Idi mataimakin shugaban gidan kasar na da magaran shine ya karbi kayayyakin da aka bada
wannan taimako da ƴan club da fada na zandar da suka yi donc mun ji dadi sosai ƴan kasu su ji dadin shi cikin kaya akwai sabulilluka akwai kaya na sawa donc wannan da kaya wannan yana kama musu su yi wanki kayan jikinsu saboda tsafta jikinsu kuma da inda suke kwana kuma ba su kuma muna make kokombara za a ce ga wasu ma wanda suke da niyya su yi saboda yana kama musu kenan birma mutane ne masu bukatar taimako
Suma da yan gidan kasan sun yi godiya sosai inda suka ce tallafin ya zo daidai lokacin da suke da bukatar shi a ta bakin sarakin gidan kasan.
Rana Abdul Sule Alliance na Rewu. A matsayina ni ne sarkin ɗan kasu na Damagaran. Taimako ne duk shekara kungiyar wannan kulab fada suna taimaka mu suna tuna da mu. Muna fatan Allah saka musu dade. Muna fatan wasu su bi maimakon su bi sawun su yanda fiye da shekara goma suna yin irin wannan. Muna da bukatar su wannan saboda akwai wanda tun ya zo gidan wan shi mabu bisa wajen akwai mabugata muna da bugbuga mu ni ma ina da ita ba shi cewa wasu duk wanda yake gidan nan ya san akwai mabugata aje dai Allah ya kasu
suna na Rabaika Sali wannan tamako wanda kun kawo mana mun ba ku godiya Allah saka muku da alheri kuma inda kun zo aka nan za ku ta yi babu kunnin da su sami ku mun gode sosai
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja Sabon sarkin Kwantagwara Alhaji Muhammadu Ma'azu na biyu ya shiga asibiti da kayan tallafi ga marasa lafiya da ke kwanta a gado. Wannan dai ya biyo bayan janye umarnin kotu na dakatar da nadin nasa a matsayin sabon sarkin masarautar ta Kwantagwara. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina ya aiko mana rahoton.
Sabon sarkin Sudan na Kwantagwara a jihar Niger, Najeriya Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu. Ya ce zai iya kokarinsa wajen tabbatar da ingantuwar rayuwar matasa da ke masarautar sabon sarkin wanda ya ziyarci babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora ya ce ko shakka babu zai baiwa maradda kunya a cikin shugabancinsa a wannan masarauta mai daraja ta daya sarkin dai ya koma Kwantagora ne bayan da wata babbar kotu da ke zamanta a nan birnin Mina ta janye hukuncin da ta sanya mashi tun da farko na cewa ya daina ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron wata ƙara da wasu masu ƙorafi suka shigar a kotun na ƙalubalantar yadda aka gudanar da zaben sarkin a baya wasu daga cikin marasa lafiyar da ya dauki nauyin maganin su a asibitin sun bayyana jin dadin su.
Sina na Saudat Ibrahim.
Wanda lura ne gidan miki?
Na lura haure. Gaskiya annin da muke da shi a hankali amma insha Allah da ya zo ya rubuta mana magunguna na ji sauki. Sarki mai suta Allah safa mai da alheri Allah ta yi a shiru ku.
Wallahi mun gode ma Allah. Wallahi taimakon da ya mun mun gode ma Allah. Wallahi Allah ya kara masa daukaka. Allah ya kara mashi budi na alheri.
Wallahi mun ji dadi kuma mun yi munna. Allah ubangiji ya sa a miƙe haka. In dai ana samun dai shugaba hakan ga al'ada a samu ci gaba sosai. Allah ya bashi ikon riko.
Tunda farko dai sabon sarkin Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya yi wa matasan masarautar Kwantagoran albishir bisa karamcin da suka nuna mashi a matsayinsa na matashi.
Lalle matasa sun nuna min halci sosai tun zuwa na fari da wannan sun nuna min kauna sosai kuma ina da kudiri sosai akan matasan Kwantagora wanda yake in lokaci ya mutane za su gani amma ina da kudiri mai kyau akan matasa insha Allah kuma jama'a za su gani.
Tun a ranar 9 ga watan 9 na wannan shekara ta 2021 ne dai Allah ya karbi rayuwar tsohon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Saidu Namaska bayan share shekaru 47 yana mulki a masarautar na Gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron murya Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon kyamace a makon da ya gabata mun karbi bakoncin malama Fa'ika Nasir da Zainab Muhammad Abdullahi. Kuma maudu'in da muka maida hankali a kai shine abubuwan da ke janyo koma baya a rayuwar mata a arewacin Najeriya da kuma yadda za a magance waɗannan matsaloli. To kafin mu tunduma cikin shirin ga wani gutsure da Zainab take cewa
ko zaki je ki shiga cikin ƙauye kiga matan mu da yawa kin ga ba aibi ba boko sai talla ka rasa uban me ake yi da kuɗin nan ba su ci me ke ba bare su sha me ko kana ana tara mu yara kayan aure. Akwai lokacin da muka je ƙauye gidan gona yaron da yake kula da gidan gonan family house din su na kusa da gidan gonan ne su kasmata in mun shiga zamu je mu gaida mutanen wasu da suka dinga fadan shekarun su yana dauka ba sun girme ne wasu a sun yi wutar duniya wasu wuce 21 22 ne kuma ina da musu kallon manyan iyaye mu duk sun zagwanye ba ilimin ba gyara kai ba tsafta ba komai not presentable at all kuma ya kamata gaskiya a ce an gyara. To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya malama Fa'ika me kike gani ya kamata a yi a al'umma domin akwai wani mutum da na sani yace shi idan akwai wani abin da mutum zai ba ƴarsa ƴa mace babu kamar ilimi sai aka tambaye shi me yasa sai ya ce domin a yau idan ta yi aure auren nan Allah ya yi yayi gajeren kwana aure ya mutu wani lokaci kuma zaki ga an sake ta da ƴaƴa ko kuma a cikin halin da muke ciki yanzu a gabashin arewacin Najeriya shekara da shekaru ya haifar da mata zaurawa wanda aka kashe mazan su aka bar su da yaya. To kaddara mace ba ta da ilimin boko da za su je ta nemi aiki ko dabara da ilimin da za ta juye taro ya dawo sisi.
Ni ga nauce ta fannin aiki na ina yin tafiye-tafiye sannan kuma ni na hadu da irin wannan mata da kike fani kamar da naje Cameroon matan da aka kashe mazajen su da suke zaune a IDP camps sun fi mazan yawa a cikin kashi 100 mata su ne kashi 80.
To yaya rayuwa ya kasance
babu dadi subhanallahi ba za ki soki gani ba na farko iyaye ya kamata a ce su ba da muhimmanci ga ilimin mace kamar yanda suke ba wa namiji muhimmancin ilimi
wato kada karishin bambanci tsakanin yara
ai dukkan su daya ne ku kuka haife su babu bambanci a tsakanin su na farko kafin wani abu ku kuka haife su dole ne kuma ku ba su ilimi saboda idan tai kyau ku za a kalla dan kaji ana kwatance da danka ko yarki ko yarka cewa ai yarka ce tai sanadiyan akai kaza aka shi nan yau abu ya saukaka mana sannan kuma a al'umma su dina nuna bambanci tsakanin mace da namiji in terms of ilimi da kuma dama na rayuwa idan ta tashi akwai roles da ya kamata a ce mata ne ke jagoranta akwai kuma roles da ya kamata a ce maza ne ke jagoranta idan an baki an ce ki yi ne saki ba wai saboda wai ke kina ganin ka ban ke mace ce ai dole ne sai an baki ba wannan kuma ya koma rashin kunya a tunani na for example na mace CBN a matsayin ki na mace ki zo nan ki heading din wannan department wanda kuma department din da aka sani din maza ne ke yi aikin sa tukunna ma wata kila tsaban zafin sa in tana da yaya tana da aure mace ba za ta iya yi ba saboda idan za ta koma gida ta kula da yayanta da sauran su zai yawa wata kila wannan position din da ma maza ke rikewa so it's okay jeki saboda me kin kware ne shi yasa aka dauko aka baki dan nake ji wasu matan zasu ce ayya zan ce wannan rashin kunya ne in the sense that ba za ki ce dole sai an baki ba no qualification din ki ya kai so wayannan shine irin daman da muke a duba wannan ta iya wannan abin wata kila akwai dan wasu abubuwa da in ta hada can gurin zai canza
to Zainab me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi su wayar da kan mutanen mu na arewa cewa kuma ko a addini tana da intin kai karatu annabi sai dai faɗa yace a nemi ilimi bai ce addini kadai bai ce a nemi ilimi ka nemi ilimi akan addini ka nemi ilimi akan rayuwa ka nemi ilimi ma a ta fannin abinda zaka yi ban ce dole sai aikin gwamnati ba but ko da mutum zai koyi tailoring ne wani aikin hannu you will still have to look for that ilimi kuma ilimin shine abinda yake amfani gaskiya to me abinda ya kamata a fara tackling is jahilcin nan da wasu suke ganin ilimin mace asaran kuɗi ne o mace ba ta da wani so zamani na iya canza babu wanda yace ilimin boko ramun ne if akai wannan duk wani abin da zai dawo daga baya komai ne sauki ne ina gaya miki da akan waɗanda ma maybe sun fara kuma ko ba su gama ba even wannan conversation din da ake yi wata tana da wayar a hannunta ta ba za ta gane ta iya mayarwa da wannan if akai tackling din issue din jahilcin nan ana wara ai an yi tackling din 75% ne abin da ke damun matan mu na arewa 25% din din ne sauki
kina gani za a kai lokacin da za a rika damawa da matan arewa a duniya gaba ki dai misali Hajiya Amina Azubir duk da cewa tana da jinin Ingila a jikinta amma dai idan kika duba yar arewa ce akwai mata da dama da suke aure da suna karancin shekaru amma da yake mazan sun san muhimmancin karatu suka jajirce suka tallafa musu
kwarai da gaske na yadda da wannan batun sannan kuma akwai wata ba mu fiye yin misali da ita ba ita ce Nana Asma'u ita ce yar dan fodio ita ce the poet rubutu take sannan kuma ta kware akan abubuwa da yawa son so mai sauraro ya je binciki tarihinta tun daga gidan mahaifinta ya encouraging din education dinta so idan mu a arewa muna so mu gyara al'amuran mu sai mu duba nan kusa daga kan Nana Asma'u arewa za a iya kaiwa wajen saboda a gyara al'umma saboda without matan nan ba za a samu mazan nan ba so ya kamata a ce mazan su yi kokarin ba wa mata dama dan ganin cewa su ma an zo an yi da su saboda idan ta yi kyau ga matan su ma mazan zai yi musu kyau
to gare ki malama Zainab before akai ga wayannan ma a cikin northwest ta Kaduna Kano Katsina gaskiya is one of the states da matan suke kokari na zaki ga har tun farko matan suna karatu kuma har kawo yanzu lokacin da akai quarantine din na gani another blog wata mata Hajiya Hassu she was a teacher a wannan lokacin tana koyar da English tana koyar almost 5 subjects a lokacin da take yin bokon
tana da kishiyoyi kuma kishiyoyin nata suna mokin dinta saboda haka a garin 1961 abu lokacin da ma Najeriya ta samu yanci farko kentin lokacin turawan shi was 1921 ne lokacin da aurenta da babinta a baya take zuwa school take koyarwa za a duba irin wayannan mata yanzu suna cikin siyasa kuma ba wai Allah ya tsine musu bane ba idan kin san mutuncin kanki a matsayin ƴa mace there is nothing wrong dan kin shiga siyasa ko dan kin fito kina wani aiki na gwamnati idan matan basu shiga ba kaman aikin asibiti yanzu gaskiya a arewa ba mu da mata likitoci da aje ana duba yawanci nurses ne akwai dole cases din da nurses za su handling mu doctors za a zo ba a samu doctor mace ba kar ki sha mamaki yadda wai doctor namiji zai kai hannunsa private part din ka wai da sunan nema mata lafiya ko first time da naje daga wannan abun ban ji dadi ba su matan mu na arewa we need to buckle up za a iya had organizations aje a dinga wayar da kan mata kauyuka gida yaran mu su dan samu ilimin nan instead of wannan tallan ba ka ga yara suna tallatin safa har dare ta rasa uban me suke kudin da ake nema ana samu ba wai ba a samu ba kuma baya nuna a jikin su a wannan time din na zuwa tallan nan da makaranta suka je a je islamiya a je arabi a ta dama kudi ai ya zama dole za a nema then things wouldn't have been bad kamar yadda suke yanzu
Tony Suraru, tashi mun koro gangara amma kuma lokaci yayi halin sa amma insha Allah zuwa makon gobe idan aka tara da mu zamu sake dawowa da wani shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu malama Fa'ika Nasir da Zainab Muhammad Abdullahi sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya
Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Namu na wannan makon ne da jaridar Luwadi Sahel ta arewa sun kasar Jamhuriyar Kamaru an da tsaro so mana cewar a jihar Adamawan kasar Kamaru jami'an tsaro sun danke waɗansu gungun mutane masu safarar sassan jikunan bil'adama yanzu dai suna hannun ƴan doka domin musu binciken kwakwa jaridar mutaciyan kuma ta ce akwai zulmi kan aikin da ake yi na sabon stadium din kasar Jamhuriyar Kamaru wanda yake a Benin ya wunde filin wasan da za a bude kallon wasan kwallon kafa da za a yi na zakarun nahiyar Afirka wanda kasar Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin a shekarar 2022 na baki hakan da ya biyo bayan yadda kwamitin sanya idanu na hukumar kwallon kafa na CAF waɗanda suka iso kasar ta Jamhuriyar Kamaru haɗi da shugaban hukuma ganin cewa watakila ba za a iya kammala wannan aikin ba sai dai sun yi alƙawarin za su sake dawowa nan da watanni biyu masu zuwa domin ganin cewar ko za a tabbatar da wannan filin wasan kwallon kafan ko kuma ba za a tabbatar ba
sai kuma jaridar Econews an da ita kuma ta gwamnati ta mana cewar an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar nan ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu wani da ya kunde
sai jaridar Labuwa an da ita kuma ta hango mana cewar dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun lashe takobin wanzar da zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila ganin yadda waɗansu tsageru masu ɗauke da bindigogi suka hana wa al'umman wannan bangaren sakaci da kuma yi musu barazana na neman hala al'umman kai ƴaƴansu makarantun boko sun ce yin hakan rura wutan barna ne a wannan bangaren
za mu kammala shirin da yin na wannan makon ne da jaridar Kamarun Eko Net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar Afirka halin yanzu dai sun hallara a Beniya wanda kuma sun gudanar da zaben aje-aje na kasashen da za su taka leda a gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar Kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar Afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewa wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Remis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da tsayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FIKAFO wadda hukumar ta jima dai ba ta da shugaba na jinjiri sai da shugabannin liban kwariya Muhammad Awul Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Halima Abdulrauf ke cewa bi salam.